Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Talata 17 ga watan Maris shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Aisha ba mu kallon labarai.
Da cutar China. Haka nan dalibai da iyayen daliban jami'o'i sun shiga rudani a fadin Amurka da kasashen waje sakamakon soke darussa da tura dalibai gida da aka yi a sakamakon cutar COVID-19.
Madalla, to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa daruruwan 'yan Najeriya kuma direbobi da suka share sama da watanni 7 a kan iyakar jamhuriyar Niger da Najeriya sun saba darawa bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarce da su shiga da motocinsu. Sannan kuma kungiyar masu gidajen gasa burodi na jihohin arewacin Najeriya sun gudanar da taro a jihar Bauchi domin yin nazari dangane da kalubalen da gidajen gasa burodi ke fuskanta. Bayan haka, hukumomi a Amurka sun rufe makarantu a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da ya tilasta miliyoyin yara zama a gida. Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirinsa na noma. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Umarni daban-daban da gwamnati ta yi ta baiwa jama'a na su zauna a gida kuma su guji shiga wuraren cunkoson jama'a na safuwar rayuwar miliyoyin al'umma a fadin duniya a yayin da hukumomi suke kokarin samar da ci gaba da yaki da annobar coronavirus. Korea ta Kudu tana gudanar da kwakwaran bincike da gwaje-gwajen mutane da ke shigowa kasar daga wasu kasashe don gudun shigowa da wata cutar a daidai lokacin da aka samu raguwar sabbin kamuwa da cutar ainihin. China ma tana daukan irin wannan matakin. Ta bayyana samun sabbin kamuwa da cutar 21 da duk suka shafi mutanen da suke shigowa daga kasashen waje in ban ga mutum daya. Kasashen biyu sun sami gagarumar nasara a cikin makonni biyu na baya-bayan nan a yayin da sauran sassan duniya musamman ma kasashen Turai suka shiga gaba da yawan masu cutar a fadin duniya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar a kasar Italiya ya haura da fiye da mutane 3,000 a rana daya. Ya zuwa yau Talata ta kasance kasa ta biyu da ke da mafi yawan masu dauke da cutar. Kimanin ninki biyu na adadin kamuwa da cutar a kasar Iran wacce ita ce ta uku a duniya. Al'ummomi a fadin Amurka sun dau irin matakan da China, Korea ta Kudu da Italiya suka dauka na hana zirga-zirgar mutane da manyan taruka fiye da mutane 10 kacal da kuma yin wa mutane umarni su zauna a gida. A yau Talata kasar China ta kalubalanci yadda shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalmar kwayar cutar China da nufin cutar nan ta coronavirus da ta yadu a sama da kasashe 150 a fadin duniya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Yang Shuang ya ce kalaman Trump tamkar nuna kyama ne ga kasar China. A jiya Litinin, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Amurka za ta tallafa wa kamfanoni kamar na jiragen sama da wasu musamman waɗanda kwayar cutar China ta yi wa lahani. Amma kun ji Trump ya sake aika wani sakon Twitter na wani mutum da ya ambaci cutar coronavirus da kwayar cutar China da aka tambaye shi a wani zaman majalisar dokoki akan ko yana ganin rashin cancantar shugaban kasa ya amfani da kalmomin. Daraktan cibiyar kare yaduwar cututtuka na Amurka CDC Robert Redfield ya amsa da eh. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanya wa cutar coronavirus suna da COVID-19.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, daruruwan 'yan Najeriya kuma direbobi da suka share sama da watanni 7 a kan iyakar Niger da Najeriya tsakanin garin birnin Kwani na Niger da karamar hukumar Lela ta tarayyar Najeriya sun so madarawa bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarce su da su shiga da motocin su. Wakilin mu Haruna Mamman Bago ya je kan iyakar ga kuma rahoton da ya hada mana.
Daruruwa 'yan Najeriya drobobi ne da suka share sama da watanni bakwai akan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya tsakanin garin birnin Kwanne na Nijar da Ilele local government ta tarayyar Najeriya bayan sun dawo daga ajiye kaya da manyan motoci sai suka iske an rufe boda kuma aka hana su shiga da motocin su MTC zuwa Najeriya to su ne suka soma darawa bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta umurce su da su soma shiga da motocin su
Muhammad an bari muna wuce MTC na gaskiya mun yi murna kuma ka san kana sai dazi ba wani abin ga sai dai kana tunani je ne kuma baka jin labarin gida baka gina abin da zai baka to amma tunda mu ma ana bari mu guda muna sukan na wato yanzu mu ma mun kara cikin mutane kenan ko dadi mun ji murna
yayin da aka soma barin drobobin su makoma a cikin tarayyar ta Najeriya bayan shafe tsawon lokaci akan iyakar Nijar da Najeriya da motocin nasu wata matsala ta sa ana iya cewa samun shigar su Najeriya akwai sauran zomo a kaba domin duk waɗanda daga cikin su ba su da passport ba za a bar su su shiga tarayyar Najeriya ba
ba mu da passport sai za mu baka da passport ba bar ka shiga to mun muka aika aka muka cira manyan mu su ga ce to wai ai passport ta kawo mu yanzu sai mun ga sai mun jira passport na dole na kawo passport an mu sallaka dole an ce an ba mu passport na dole mu murna mu an passport yanzu ba ka da masala dan cikin yawa mu wanda nake passport an bar su sun wuce
sunana Muhammad Ashiru mun gode ma Allah da sauran yan uwan mu da muke tare da su a wannan guri da suka dan fara fita saboda abun ne ya zama ne cewa wanda ya shafi kasa gabaki daya an rufe boda ba shiga ba fita saboda ana ta ganin cewa za a samar da wani al'amari na tsaro da kasa saboda al'umma to sai yanzu kuma Allah ya taimake mu gwamnati shugaban kasa ya duba wannan al'amari ba ya sa committee su zo su duba su gani duk motocin da suke tsaye a wannan bodojin wanda suka tsaya tun daga August 22 zuwa wannan lokacin sa a duba a tantance idan lafiya lau ba wanda ya dauko kaya wanda ya zama na cewa ya saba ma kasa a zo za a wuce da shi su wuce MT sai dai mu abin da dan dame mu a wannan guri mu ba mu da wani hanya da muka ji wanda ya zama na cewa mu za mu samu fita kuma gashi mu ne farkon zuwa wannan guri amma mun gode mu Allah da har gwamnati ta fara waiwayawa da ta tsaya ta duba ta gani a mu da muke tsaye a wannan bodan a zo a duba mu a matsayin mu na ɗan ƙasa don dukkan mu na ƴan ƙasa ne ƴan Najeriya ne mun shiga ne kawai aiki kai mu an gama aikin kuma mun shigo da kayan mu sau na farko yanzu mun koma na biyu mun dauko kuma mun zo kuma da takardun mu da komai to sai kuma ya gagara abin ya zama da can bamu baban mu wuce ba to wannan shine muke roƙon da committee din da shi shugaban ƙasa da duk wani mai hannu da ke shafe wannan bodan da ya taimaka ya zo a tausaya mana a duba mu a samu mu ma mu samu koma gaban ƴaƴan mu da iyalan mu
Dallami Abdullahi daga Abuja kaza dai muna zauna a garin Yawa ta bakwai ko takwas ma to amma har yanzu mu bamu san halin da muke ciki ba tunda kaga dai yanzu kowa yana fita mu ba wani labari ka gaskiya mu zuciyar mu ba bata sanyin ba saboda mu takardun mu yanzu dai an tura Abuja an ce za a yi wata kardu da sauransu to kuma dai har yanzu bamu da wata matsaya
sunana Tunde Abiola sunana
mun gode wa Allah tunda dai gwamnatin Najeriya ta waiwai bodan nan saboda muna nan tun August aka kulle bodan nan mu ne farko NCGC muka fara zuwa nan amma to mun gode wa shugaban kasa da mataimakin sa da mutanen wanda suke fara gwamnati mun gode da aka tuno da cewa dai a zo a duba motocin da basu dauke da kayan laifi ba amma nan bakin boda a shiga da su Najeriya da mu wanda muke da shi yanzu ko mu fita ba tukunna so muna so a duba kan da muka dauka muna da takardu komai da komai wanda samu wanda muka shiga da shi wanda zamu fita da shi an ba mu kongila ne muka zo muka yi muka gama lafiya kuma samu shiga da kayan mu muna so a sake dubawa
taruruwan manyan motoci ne kenan zube a wannan iyakar inda ma wadansu daga cikin su suka shaida mana cewa saran mace zai kasancewa gadaji ne suke yayin sanadiyar mutuwar wadansu daga cikin su a tsawon wannan lokacin Haruna Mamman ba kwana birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Aisha dauke da sauran labaran duniya.
Dalibai da iyayensu da kuma jami'o'i sun shiga rudani a fadin Amurka da kasashen waje sakamakon soke darussa da tura dalibai gida da aka yi sakamakon annobar cutar coronavirus. An baiwa dalibai umarni su koma gidajensu ba da bata lokaci ba a Amurka da sauran kasashen duniya. An umarci wasu dalibai da su kwashe kayansu baki ɗaya daga ɗakunan su. Jami'o'in da aka rufe kimanin makonni uku da suka gabata ba su fi a kirga ba. A yanzu sun ninninka. Su kuma hada da jami'ar California da ta New York da ta Columbia da jami'ar jihar Penn da kuma kwalejoji da jami'o'in da ke fadin kasar inda dubban dalibai na kasa da kasa suke karatu. Rufe jami'o'in tare da yin amfani da kafar yanar gizo don daukan darussa a nan Amurka ya zo ne a ƴan makonni bayan da jami'o'i suka dakatar da kwasa-kwasai da suke koyarwa na kasashen waje. Kimanin makonni uku da suka gabata musamman ma a Italiya kasa ta biyu da ɗaliban Amurka suka fi zuwa karatu bayan kasar Birtaniya. Sabbin kamuwa da cutar a Italiya na dada karuwa a cewar jami'an lafiyar kasar yayin da wasu ɗalibai suka gwammace su yi zaman su a inda suke wasu sun kosa su dawo gida a daidai lokacin da kamfanonin sufurin jiragen sama suka soke zirga-zirga. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa wasu sabobin dokoki na hana yaduwar cutar coronavirus ciki har da haramtawa dukkan sabbin ministocin da aka nada tafiye-tafiye. A lokacin bikin rantsar da su a jiya Litinin, Kiir ya faɗa wa ministocin nasa cewa ba a ba su izinin tafiya zuwa wajen kasar ba. Kana kuma ya ba da wani umarni ga jami'an diplomasiyyar kasar da su suke dawowa gida daga wasu kasashen. Sabuwar ministar harkokin wajen kasar Beatrice Hamisa Wani wacce ta koma gida kwanan nan daga wata kasa da ba a bayyana ba da ke da cutar ta killace kanta na tsawon makonni biyu tun bayan komawar ta Juba. Sabon mataimakin ministan cikin gida Mabui Garang bai halarci bikin rantsarwar ba kuma ba a yi bayani dalilin rashin zuwansa ba.
Na a gaida Aisha Ma'azu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar masu gidajen gasa burodi na jihohin arewacin Najeriya sun gudanar da taro a jihar Bauchi domin yin nazari dangane da kalubalen da gidajen gasa burodi ke fuskanta sabida da wasu haraji da hukumar kula da abinci da magunguna wato NAFDA ta daura musu. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani.
Taron masu gidajen gasa burodin da ya sami halartar shugabannin kungiyoyi na jihohin arewacin Najeriya 19 da kuma birnin Abuja. A bayan kammala taron ne kuma sai shugaban masu gidajen gasa burodi na tarayya Mr. Dominic Daniel Tumba ya gana da manema labarai don fayyace matsayin kungiyar.
Katamu yanzu ga halin da masu burodi suka shiga ciki shine abin da NAFDA ta kawo mana harajin da ta kawo ta dora mana akan aikin da muke na gasa burodi a Najeriya ba zai yiwu ba saboda a duk faɗin duniya ba inda ake registering bread. Burodi abu ne wanda za a dafa shi yanzu a cinye shi yanzu. Da farko a baya ma mun taɓa gaya musu cewa lalle burodi ba a registering bread danyen kaya ne ka dafa shi yanzu zai kare. So muna kiran gwamnati muki ba amma wannan taron da suka dora mana gaskiya da karfinmu ba zan mu yarda ba zan taba yarda ba. Sannan kuma wannan taron dama da farko shekarun bayan da suka shige registering bread ma suka ce kyauta za a yi kyauta ne yau kuma gashi an kawo mana taron da ba zan iya biya ba. Sannan an kama ka da laifi wanda ba ta kai ta kawo ba a dora ma taron miliyan 2
kun aika musu matsayin ku akai
eh mu aika musu matsayin mu ga musu matsayin su shugaba na coordinator na north east gaba daya mun gaya masa kuma lalle ya tabbatar mana cewa zai koma Abuja zai je samu director general zai mata bayani to duk abin da fata fada mishi akan wannan kare-karen zai dawo ya gaya mana. To yanzu muna jira akan tattaunawa da suka yi a Abuja ya gaya mana sannan mun saboda kike zamu dauka
shi ma nasa jawabin shugaban kungiyar masu gidajen gasa burodi na jihohin arewa wanda har ila yau shine shugaban na jihar Kaduna Alhaji Bashir Tahir ya bayyana irin alfanun da gidajen burodi ke samarwa wajen bunkasa tattalin arzikin kasa.
gidajen biredi suna daya daga cikin waje da suke taimaka ma al'umma. Me yin biredi ko buhu daya zuwa biyu zaka ga akwai ma'aikata sama da mutum goma. Yanzu a nan Bauchi da muke magana akwai gidan biredi da yake Azare Alheri Bakery ake ce me suna da ma'aikata ni na je na gani sama da mutum 500 taimaka ma gwamnati suke indirectly. So wannan abu ya shigo abinda ake registration naira 10,000-20,000 da wasu penalties da charges da yanzu da suka kawo wanda muke gani mai aikin biredi in ba a taimake shi ba ba a ƙara sa
shi ya dauko din sun yi muku yawa ne ko kuma
ninkawa su goma suka yi ban ninkawa ne yanzu 100 suka yi yanzu alal misali wanda karamin ma'aikaci ko karamin gidan biredi masana'anta da take aikin buhu 1 zuwa 5 an ce yanzu za ta yi register sai ta kashe 150,000 wanda da 10,000 ne. Akwai dokar da tace in aka zo aka same ka da matsala a gidan biredin ka za a iya rufewa abinda zai sa a rufe a bude shi sai ka biya naira 3,000,000.
Shi ma dai shugaban masu gidajen kasa burodi shiyar Arewa maso gabas Alhaji Muhammad Gidadu Sani kuma shugaban kungiyar a jihar Gombe ya yi tsokaci dangane da halin da gidajen kasa burodi za su fuskanta a sanadiyar ƙarin harajin da hukumar NADC ta yi.
Analysis da na bawa NAFDAC na tabbatar musu cewa a Maiduguri kamun matsaloli na tashin hankali da kuma matsala na tattalin arziki da aka shiga muna da gidajen biredi 400 da wani abu amma yanzu kwata-kwata 150 muke da shi. Sannan kuma na tabbatar musu cewa a shiyar Arewa maso gabas muna da gidajen biredi guda 900 da wani abu amma yanzu 900 da wani abu muke da shi. Guda 2000 sun fita a business din saboda kawai yanayi yanayin ne mai na tsadan kaya. A yau din nan an kara kowace buhun fulawa kuɗi, a yau din nan an kara kowane buhun suga kuma muna kira da babban murya da a tabbatar cewa an shawo kan wannan matsala ta hanyar barin mu ci gaba da sana'ar biredin mu yadda muka saba. Dama duk shekara biyu muna renewal number mun yadda da ladaftarwa amma ba mu yadda da fitar da masu biredi a business din biredi ba.
Abdulha Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla daidai Abdulwahab Muhammad hukumomi a Amurka sun rufe makarantu a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da yake da samiliyoyin yara zama a gida. Abokin aikin mu baba Yakubu Makeri ya tattauna da Muhammad Nasiru Ali wani malami a Jami'ar Birnin New York dangane da matsalar ya kuma tambaye shi matsayin kananan yara da ba su zuwa makaranta.
Su ba yanzu da safin nan mayor dinmu shi shugaban New York City ya zo kan radio ya yi magana cewa duk abin nan malaman primary da elementary duka kwana uku kenan za ka ana ba su training su ma yana za a yi su iya su karanta kan ya sunan shi kan internet. To matsalan da ke akwai ne shine akwai talakawa New York kamar yadda ka sani duk da arzikin da ke a gannan garin nan akwai talakawa akwai wannan zaka gidansu ko wifi ma ba ya nan balle su samu su hauka internet. To yanzu matsalan da ke nan da suke tunane kenan ya za a magance wannan amma yanzu haka ta guda ma yanzu haka makarantar su tun jiya sun aika muna da email kan yadda za mu yi prepare so yadda za a yi kan internet an yi ana aika mata da aikin makarantar so daga gida su yi aikin su yi lesson din su da ya kamata su yi. To ina jin haka za a yi ta tafiya yanzu har da ƙarshen academic year din nan da so mu ga inda kuma Allah zai aje mu da wannan magana.
To an san yara da suke zuwa makaranta kamar yadda kace akwai wato marasa galihu wanda yake yaran su na zuwa makaranta ba ma dan saboda karatun kaɗai bane akwai wanda yaran ma saboda su dan samu a kalace na rana da sauransu wani nauyin ya sauka daga kan iyaye. Ya kake ganin wannan abin zai shafi irin waɗannan iyaye kuma?
Wannan ma shi shugaban namu Mayor de Blasio ya yi wannan magana already don aiko dama kukan da ake yi kenan. Akwai abin nan family bewa da abinci ma sosai su ba yaran su da safe ko kuma da yamma da rana breakfast kenan da lunch yana da wuya. Yawancin su kan abincin da ake ba da makarantar nan kanshi suke dangana. To yanzu haka wannan kuma an yi maganar wannan banda ma maganar wannan an yi cewa da safe yaran sun su je makaranta sai su dauki abinci su tafi amma ba za su tsaya makarantar ba. Da rana in yi wa najinka ba abinci gida kai ka tafi makarantar ka je ka karbi abinci su ka tafi. To wannan ma yanzu haka an kuma sa matakin yadda za a yi a magance wannan.
To madalla a gaida baba Yakubu Makeri. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC. Yanzu karfe 10:20 na safe a nan DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Muhammad Hafiz Baballe ya gabatar da shirin noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da mai bawa shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo, Dr. Manzo Abubakar, inda yayi wa wakilin Musulun Mumuni Barma ƙarin bayani kan yadda manoman kasar suke amfani da taki. A wannan makon sula ya fara da tambayarsa kamar haka.
Kana nufin kamar ba iya amfani da shi bane ba ko
takin? Na ba iya amfani bane shi bane, ba shine ba iya amfani da shi ba, wai ka san cewa bai isa. In an ce an ba mutane taki ma, alhali kuma ka ji a kowace shekara kusan miliyar, gwamnati ta ce ta samu kusan miliyar 80 zuwa miliyar 100, wai an sai taki an raba wa mutane. Su wane ne aka raba ma? Ina aka kai shi? Kuma wannan takin wani irin amfani aka yi da shi? Haka mutane wasu suke huta da kansu, haka mutane suke huta da kansu, manoman nan su suke ma kansu. Amma yawanci tsankanin masu su wannan ƴan bariki da manoman, gaskiya wani bi iska take daukewa, ina tsammani iska take daukewa abubuwa. Kenan ka gani abu ne wanda yake dole ne, dole ne a komo a sake tsari. Alhamdulillah yanzu da akwai na gani akwai tsari wanda aka sake, an sake ma wannan tsari na sai da taki an mushi gyaran huska, dalilin wannan program na Amerikawa MCA. Ina tsammani a gaban nan lalle za a gani a zahiri amfanin da ake kai ma mutane. In dai an ce an kai musu, za a gani cewa lalle takin nan sun same shi, kuma za a gani a yanda aka girbe, a abubuwan da aka girbe na noma, da kuma yanda aka haɓaka aikin kiwonmu a nan ƙasarmu. Amma in ba haka ba, in ba kuma ba aka yi bisa wani abubuwan, wannan tsohon tsari ne na gwamnati ta zo ta tara kuɗi a ce za a kai ma manoma. Yanzu wasan manoman a Nijar nawa ne? Ana iya ce ma eka nawa ce ake noma a Nijar, ana iya hudi. Amma a yau su babu ƙasar duniya ko China ta san yawan manomanta, tunda ba wa yawan ƙasa ba ne na noma. Wani ne ke noma, me ke noma? Shine zaka je kai in tallafa mushi ne, zaka kai tallafa mushi, in taimaka mushi ne, zaka kai taimaka mushi. In ya girbe ne yana so ya kai kasuwa ya saida, a lokacin nan gwamnati ta kama ta taimaka mushi. To kaji yanda ake yin, yanda ake tafiyar da ake noma. Amma ba irin wannan ba, a zo a ce kowane lokaci gwamnati ta huda kuɗi kaza, a za a kai, a za a tallafa, za a sayi taki, a tallafa mutane. Su wane ne ake tallafa ma? Su wane ne ake kama ma? Su wane ne ake taimaka ma? A'a, wannan mu ya kamata mu canza wannan tsarin. Bisa kan shi ne muke so a komo yanzu a sake tunani yanda za a tafiyar da aikin noma, yanda noma zai bada abinda ake so ya bada, kamar yanda muke gani a kasashe na kusanmu, kamar su Nigeria, su Benin, su Mali.
Wasu na ganin kamar noman nan har yanzu a nan Niger da wasu kasashe abin gargajiyance ake yin sa, saboda haka akwai buƙatar samarwa manoma injina na noma, kuma a ƙara taimaka musu da magungunan kashe ƙwari, saboda akasari akan samun barazana daga ƙwari da su fari makamantansu, wanda shi ma wani ƙalubale ne na zaman da ke buƙatar ganin an ɗauki matakai akai inda ana son noman nan ya ci gaba, kuma ya ba da gudunmuwa ya kasance wani bangare na cigaban tattalin arzikin wannan ƙasa.
Ƙwarko, wannan abu ne. To amma shi ka gane ko masle, yanzu wanda yake da ƙasa da eka ya ce ma ƙwari sun addabe shi, kuma noman da yake ƙasa da eka ne duka abin da zai noma bai huce ba tan biyu tan uku in ya yi yawa kowane irin abin da yake noma. To in ƙwari ya dame shi ma, ka san wannan lalle da akwai matsala, saboda shi kanshi ya san cewa baka yin noma in ka kai wani lokacin kana yin shi dole ne kwari shi yazo tana shi ma kwarin nan shi ma rai ne hiya ne ma abin da zai to kinan ka gani wannan ba magana ba ce wani abin da jigani shi ne duka dai yana kai a cikin irin magana da muka yi dazu na yanda ita gwamnati take tsammanin cewa ita za ta yi irin wannan taimako ko ilimi ita ta kawo kuma komai ma ta nan ta da wannan da sunan wa'annan manoman su za su cika sosai da wannan su yi dalilancin sa wannan ita gwamnati ko kuma in ce ma'aikatan gwamnati su yi wannan dalilancin sa wannan.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Musulun Mumin Barma da ya tattauna mana da shi sai Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma sai ka dan daga cikin wasu sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Aliyu Usman kace haba mahukuntan jamhuriyar Niger ya zama wajibi ku gane cewa hana zanga-zangar lumana ga kungiyoyin fararen hula ya saba wa tanade-tanaden demokradiya a duniya saboda haka ya zama wajibi ku rinka barin kungiyoyin fararen hula su ringa gudanar da zanga-zanga mudda basu kauce wa tanade-tanaden kasashen namu ba. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Malam Hussein Dangote Karasuwa da Alhaji Bura da Dafataskum daga jihar Yobe kuka ce salam sashen Hausa dan Allah ku ba mu dama mu jinjina ma al'ummar jihar Lagos sakamakon fashewar wani bututun mai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 17 wasu da dama kuma suka jikata da fatan Allah ya kare abkuwan haka a nan gaba amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne injiniya Isa Saddam kai ko cewa kai dan Allah ku ba ni dama domin yin kira ga gwamnatin jihar Kano da ta soke duk wani binciken da ake matsohon sarki na Kano mai martaba Sanusi na biyu domin dai ko haka aka bar shi ai kun hukunta shi.
To a gaida alheri da sakonnin masu sauraro da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe wato labarai a takaice. Umarni daban-daban da gwamnati ta yi ta baiwa jama'a na su zauna a gida kuma su guji shiga wuraren cunkoson jama'a na shafar rayuwar miliyoyin al'umma a faɗin duniya a yayin da hukumomi suke kokarin samar da ci gaba a yaƙi da cutar annobar coronavirus. A yau Talata kasar China ta kalubalanci yadda shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalmar kwayar cutar China da nufin cutar nan ta coronavirus da ta yaɗu a sama da kasashe 150 a faɗin duniya. Ɗalibai da iyayensu da kuma jami'o'i sun shiga rudani a faɗin Amurka da kasashen waje sakamakon soke darussa da tura ɗalibai gida da aka yi sakamakon annobar cutar coronavirus. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kafa wasu sabbin dokoki na hana yaduwar cutar coronavirus ke hadda haramtawa dukkan sabbin ministocin da aka nada tafiye-tafiye a lokacin bikin rantsar da su a jiya Litini. Kiir ya faɗa wa ministocin nasa cewa ba a ba su izinin tafiya zuwa wajen kasar ba. Kano kuma ya bada wani umarni ga jami'an jakadancin kasar da suke dawowa daga wasu kasashen. To masu sauraro a nan za mu dafa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa sai Julie Lathis Gresham wacce ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Chari ke sallama da ku a huta lafiya amma sai a dakaci shirin yau da gobe wanda yau za mu maimaita ne saboda matsalolin cutar coronavirus a nan. A saurara lafiya.